cikin gyaran masallatai da kawata su shi ma yana daga cikin wato raya masallatai? Raya masallaci dama iri biyu ne, ko abin nan gina masallaci iri biyu ne. Farko gina shi a sami wurin da yake zai suturce mutane daga zafin rana, daga ruwan sama, daga sanyin hunturu, a samar da haske a ciki idan ana karatu, dan saboda a kore duhu musamman in kana karatu da dare. Duk wannan na cikin raya masallaci, kashi na farko. Raya masallaci na biyu shine raya masallaci da ibada. To ko da wani lokaci shi na biyun shi yafi muhimmanci sama da na farkon. Masallaci idan aka yi shi yadda zai rufe mutane daga zafin rana, ko da ba a kawata cikinsa ba, shi yafi dacewa. Amma rashin kawata har ma shi yafi dacewa, domin ba a san a rinka yin zakarfatul masajid, shi ne kawata masallaci. An gane ku? Sai ya zanto cewa yana tagaltar da mutane ma gabarin ibada. Kuma annabi ya nuna kawata masallaci da ya masa ado din nan yana daga cikin alamomin tashin kiyama. An fahimta ku? Kar mu yi kamanceceniya ne yadda nasara, saboda sunan shi kawata ɗakin ibada sama da kima. Da haka masallaci ko da fitila za a sa, ya kamata a sa kala ɗaya wadda haske za ta bayar, amma a sa nan shuɗiya, a can a sa light blue, nan a sa fara, ya zanto kawata masallaci, kamar ana nema a kamanta shi da coci kenan. Haka a cikin masallaci ko da fenti za a yi fenti iri ɗaya, kar a yi shi kala daban-daban, wannan baki, wannan ja, wannan kaza, dan zai ɗauke hankali. Sannan kuma bai halatta a rubuta komai ba jikin bango, ba a rubuta komai jikin masallaci. Kada ce za a rubuta waɗansu ayoyi na Alkur'ani, inna salata kana lil mu'mini kitaban mawquta wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada, inna ma ya'muru masajida lillahi man amana billahi wal yawmil akhir. In ka rubuta wannan ayar ma kai ka rushe kanka ma gaba ɗaya kenan. To duka waɗannan yana daga cikin bidiyoyi na zamani da aka kawo a zamanance. Abinda Umar ɗan Khattab ya ce ga injiniya lokacin da za a sabunta ginin masallacin annabi, yace akinnan nasu min al-batri fa iyyaka an tusaffira aw tuhammir, yace kai dai kare mutane daga zafin rana, ba sai ka sa musu fenti ba ma wani ja ko wani iri, kai dai kawai rufe saman inda rana ba ta dake su ba, ai sai ibada anka. An fahimta ku? Amma wannan ba yana nufin wulakantar da masallaci ba. Dole a tsaftace shi daga datti, a tsaftace shi daga yanan gizo-gizo, a tsaftace shi daga dukkan wani abu mai wari, kamar irin da kafetin mu na da kafin wani ɗan uwa Allah ya saka masa alkhairi kawo wannan makon da ya wuce, har wari yake idan kayi sujuda, saboda kowa zai tako kafarsa ya zo taka, har wari yake. To kaga irin wannan duk sai a cire, gara ce ma an yi kawai da tabarbar leda in dai ba za a abin da din sa ba, ko a bar shi haka, kowa shigo ya sallasa haka ya fita. An fahimta da kyau? Amma raya masallaci mafi muhimmanci shine raya masallaci ta hanyar ibada. Sa AC don saboda lokacin zafi babu laifi da ansa, ba sabo haka ba, saboda akwai lokacin da zafi yake da yawa musamman a wadansu nahiya. Yanzu masallacin Makka da Madina, inda zaka cire AC tsawon minti 30 a lokacin aikin Hajji ko lokacin aikin Umara, Allah ne kawai san iyakacin mutanen da su mutu, saboda ana yin matsanancin zafi, ko mutane daga duniya daban-daban. Mutumin Indonesia inda yake sanyi, mutumin kasar Kashmir yankin nan na kasar India inda ake sanyi, wanda wani lokacin ruwa wannan na kududdufi kafin gari ya waye ya zama kankara, to ka zo ka kawo shi ka ajiye shi inda ba AC, ai ka san ka tayar masa da hankali, ana wannan zafin. Ina fata an fahimta. Ya danganci abin nan yanayin masallacin da cikar mutane ko rashin cika. Akwai masallacin da mutane ba sa cika kuma wala-wala ne, kuma akwai isasshen iska, saboda ko ba AC ba komai. Akwai inda lalle in ba AC to za a ji jiki kwarai da gaske. Ko dai akwai wani masallaci da muka je yola muka yi wa'azi da dare, ina jin sai da na kusa suma, mutane ne ba su sani ba, amma na tashi ina kamar zan yi farfadiya, kamar zan faɗi, saboda zafi matsananci, kuma duk abin matsayi haka mutane an cika sama da kima. To kaga irin wannan dan ta yace ai babu laifi. Wannan yake cewa wani ne ya fitar da zakka shi ahlus sunna ne, to sai ya baiwa masu sunna da masu bid'a, amma har ya baiwa masu bid'a kashi mai yawa, ko masu sunna ya ba su kadan kadan, har ya faɗa amount din, ni ba na bukatar in faɗa amount din. Zakka ta yi mana, mai bid'a ai bai kafirta ba. Gogwarmaya mai bid'a bai kafirta ba, ego ai ba maganan ya fi cancanta ko bai fi cancanta, bai kafirta ba, ai wannan maganar ce ne, ego bai kafirta ba. to kaga tunda bai kafirta ba shi zakka ta yake, amma lalle wa ya fi cancanta kan mamuni da ki da yake kan tafarkin Ubangiji, sai dai shi mai bid'ar an ba shi da aka dawo shi kan tafarkin sunna, to kaga anan gurin sai kuma mai sunna cancanta, to sai da akwai mai bid'ar da ko zaka bashi zakkar garin nan gaba ɗaya shi ba zai bar bid'ar sa ba, saboda haka dai ko da lokaci kowane mutum ana karrama shi a jashi a jika gargwadon biyayyarsa ga Allah da biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya dacewa ga mutum na bin tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka fifita dan bid'a a kansa, ko alama wannan ba daidai bane ba, amma wannan zakka da aka yi maganar ta yi wannan ba wanda yake ba ta yi ba, in dai a mizanin Qur'ani da hadisi ne ta yi, amma shawara muke bayarwa kan cewa abinda yake mafi zama daidai shine ka fifita wanda yake kan tafarkin sunna sama da wanda yake kan tafarkin bid'a, saboda shi mai bin bid'a zaka samu iri biyu ne, akwai mai bin bid'ar da yana bin bid'a ne dan ya jahilce ta, akwai mai bin bid'ar da ba wai jahiltar ta yayi ba, shi dai haka iyaye da kakanni suke kuma haka malaman su suka ce, dan haka ko za a mutu shi ba zai daina ba, to kaga irin wadannan ayyukan ka bata lokacin kamar hakan su, wannan kuma yake cewa wa mutum ne yake harkar kasuwanci daga baya sai kasuwancin sa ya tsaya kuma sai ya koma neman karatu har ko mutane suke tayar da shi abinda ya yi laifi, ya dangana neman karatu abu ne mai kyau, kasuwanci kuma shi ma sana'a ce wanda zaka sayar da kanka da ita, dama idan kai kadai ne abu yana da sauki kwarai da gaske canja kanka kowane irin yanayi na rayuwa gurgurdan yadda kake so, amma matsalar shi ne idan kana da iyali ka daina aiki kace zaka koma karatu, kaga ka shiga cikin wani hali na in ba ka samu wani mai tsoron Allah bane da zai dauki nauyin karatunka, wanda har yanzu ba mu da matakin wayewar kai ta wannan mu a nan nahiyar mu, in dai kawai zaka koma karatun sai kaga ka wahala, sai fa in ka samu wani mai tsoron Allah mai wayewar kai da zai dauki nauyin karatunka, ya duba ya ga na farko kana da fahimta a karatun ba za ka shiga kuma ka kudi bane a iska, kai kuma kidahu ne baka da fahimta, a kana da matsayi cikin karatun da idan da zaka yi zaka fahimta, inda zaka yi ɗaruruwan mutane ko dubban su za su karu da iliminka, to kaga nan ya kamata a samu waɗansu su ɗauki nauyin karatunka, dan raya ta kai kadai kamar raya al'umma ne, amma har yanzu bamu da wannan wayewar kan, sai ga ɗalibin ilimi yana cikin matsanancin rayuwa ko mai karatun boko ko mai karatun addini, wanda ya kamata a ce masu arzikinmu mawadatanmu suna neman shawaran sauran jama'a ko cikin malamai ko cikin addinin cewa a duba a ga cikin dalibai da ke neman ilimi wa aka hango cewa yana da hazaka, yana da basira, mutumin da inda za a samu mai daukar nauyin shi lalle za a yi wani gawurtaccen malami nan da shekara 10 ko 15 masu zuwa, to ya za a taimaka rayuwarsa a dauki nauyin sa je ta karatu din, saboda rayuwar shi kadai kila ya fi wadansu mutum 10 su je su karatu, shi kadai zai haddace abin da su ba za su iya ba, irin wannan zakka ne cikin jama'a, jari ne ga al'umma, gata ne ga al'umma ta samu irin waɗannan a cikin ta, to irin wannan idan ka rayar da shi kamar ka rayar da gari guda ne, sai a dauki nauyin sa me yake bukata ci da shan sa da menene a wata, kila 2000 kila 3000 kila 4000, to dubu mukaddara 4000 yake bukata a wata, duk zai ishe shi biyan kuɗin makaranta, sayan littafi, cin abinci ci da sha, yan sutura, baya buba fallasa dan ya samu nan da zai karatu, dan shagon da zai zauna dama baya da iyali har kafin ya kammala karatu, to shikenan 4000 a shekara ya zama nawa kenan a wata shekara, ina kai baka jin Hausa kuma kana magana ya hakuri da Allah, a shekara ya zama nawa kenan, duk wata an bashi 4000 shekara ta ya zama nawa kenan, 48, to mu kaddara kawai mu ce 50 shekara 4 in zai digiri ya zama nawa kenan, 200 ko shekara biyar zai karanta medicine, muna son mu samu ƙwararren likita yana da kwakwalwa, ya karanta science zai je karanto mana medicine yana da kwakwalwa mai kyau, kaga za mu rayar da al'umma ne ta hanyar haka, amma waɗannan kuɗin sai ga attajirai sun zo sun karkasa su ga mutane, kowa mai mutunci ne, duk wanda ka kashe 500 a banza, wannan naira 500, wannan naira 700, wancan kaza, sauransu su ba su rayu ba su ba su mutu ba, la ya mutu fiya wala ya haya, kai ba mutum ɗaya ka dunkule kawa ba ballantana ya abin kirki, kai kuma baka basu da talaucin su ba ballantana zai su yi wani abu, to amma galibi abin da muke kallo wai yawan waɗanda muka ba amfanin da aka samu ba yayin da muka bayar, yawan wanda muka ba wannan shirme ne, ba amfanin ba yawan wanda muka ba. Yau shekara ina jin hudu kenan ba na mantawa, kai ya kai shekara biyar ko shida, da wuya a ce wata biyu sun wuce ana cikin karatu, ne dai ban yi irin wannan maganganun ba. Cikin ikon Allah mutum ɗaya ne ya ansa, akwai wani bawan Allah Maiduguri, wallahi ma'aikaci ne, ba wai babban dan kasuwa bane, ma'aikaci ne, dan albashi ne, ya same ni yace shi zai yi da karin gwajin tafiya, samo masa mutum ɗaya wanda zai karatu din, wanda ni na amince da shi a ko ina yake, ba wai sai a Maiduguri ba. Nazo zan karin na bincika cikin yan uwa da suke karantarwa, wanda ɗaruruwan mutane na karuwa da shi, kila ba wani mutum Maiduguri zai taɓa karuwa da shi, yana nan cikin Kano yana karantar da mutane dare da rana, safe da yamma. Nace ga wani, na kai masa sunan sai ce na amince da shi, yace sai shikenan ya nema admission a koina, in ya samu shi zai dauki nauyin karatun sa, ya samu ya dauka, yana taimaka masa da abin da yake dai ba ya bawa fallasa 2000 ko 2000 da wani abu duk wata, banda na registration, banda na biyan kudin makaranta, banda na kaza, wannan nashi. To ya gama diploma, ya gama, yanzu ya fara degree, kuma ya dauki nauyin degree din. Duk shekara kafin a shiga shekara zai kawo mun kudin shekarar da za a biya, ya sai gashi na wannan na shekara mai zuwa ne. Ni kuma na ji na sasa a banki, daga ni sai shi sai Allah sai wannan talibin, in bai yau da yau da nake ba ku labari. Suna rubuce a gida, ko da iyali na sun san wani kudin wani ne a wuri kaza suke ajiye, ko da na mutu. Duk Kano ba wanda ya wannan har yau. Yana nan yanzu kana digiri a Bayero University. Wallahi ma'aikaci ne, dan albashi yake daukan nauyin sa, shi ma haka. To dalibai nawa muke da su, jarin samarin da zaratan yan boko da suke da kwakwalwa, amma iyayensu talakawa ne, su ƴaƴan masu kuɗin kuma dolaye ne, a kashe musu kuɗi a gida da waje ba abinda suke iyawa, duk ƴaƴan hajiya ne. Ba zai je makaranta ma hajiya ta sangarta shi a gida, kuma kai baka yi saka ce ba haka ba. A kashe masa kuɗi a Kano Capital, a kai shi St. Louis, a kai shi St. Thomas, a ɗauke shi a kai shi Ingila, a kai shi ina ne, dolo ne, haka zai dawo, ba abin da ya je koyo sai shan barasa. Ga ƴaƴan talakawa masu kwakwalwa a cikin ɗaukar nan su karatu, saboda su kawai iyayensu talakawa ne, kuma saboda shi wanda yake da kuɗin hannunsa bai ma san me zai yi ba. Kai abin da kake nemawa kanka lahira da shi sai ka kasa, yanzu idan ka cewa wani ɗauki nan wani karatu daga kai aikin banza ne, ya za ci nan karatu, gare ba shi kwanan masara guda ɗaya ko biyu. Ilimi ga mahimmancin su ga komai, amma mutane ba sa ganewa, sai mutum ya kashe dubban kuɗi a iska. Da haka ni shawarar da nake bayarwa ƴan uwa, in ba wannan muka koma ba, wallahi za mu daɗe a nan ƙasar mu na cikin wahala. Domin yanzu da aka ce ga wata cibiya ta al'ummar musulmi, duk shekara a ce ɗalibi biyu kawai za a cikin ikon Allah a hanarantuwa, bayan wancan mutum na farko a Maiduguri ba na cikin tafsiri. Muna cikin kwanakin tafsiri sai aka yi wata semina a Imam Malik Islamic Center, wata cibiyar musulunci ne wanda wani attajiri shi kadai ya gina, ya kashe kuɗi sama da miliyan 70, makaranta da primary da junior da senior secondary school da administration block da komai a tsakiyar wurin da Kirista suke kiransa Jerusalem, saboda gabas da yamma da kudu da arewa duk coci ne, ya mallaki wajen ta karkashin kasa ba su sani ba, aka zagaye shi da katuwar katanga sun dauka kamfani za a yi, sai can sa da asumiyar masallaci ta kunno kai haka. To a bana sai na yi irin wannan jawabin a wurin wannan, akwai kungiyar wato Borno Elders da Tijan Borno, wallahi suka tashi nan take suka ce yara yan secondary a ba su mutum 30 sun dauki nauyin su zuwa karatu a jami'a. In ban manta ba adadin 30 ko wani abu makamancin haka, wallahi cikin wannan azumin. To irin wannan himmar ko da lokaci, shi mai wa'azi ba wai kaza da kaza ba, meye himma, meye masu aiki, to abokan tafiya kenan, ba kawai wanda za ta rubu ai karatu ai kabbara kowa ya tafi su gida ba, abin da ya shafe shi. Su dai inda kaza aya suka yi kabbara sun gama biyanka, ka kammala aikinka, Allah saka da alkhairi. To me ra'ayi za a gina al'umma da haka? Har kawai za mu yi ta wa'azi ba gina al'umma? Daga nesa kawai ana Allah saka da alkhairi. Ka ji aya daidai ba? To amma me za mu yi don girman Allah, me ya kamata mu kare himma? Ban ce ba mu da irin wannan mutanen. Muna da ɗaiɗaiku da muke son su ƙara yawa. wallahi samu ruwan ne shike karawa shi kansa mai karantarwa kwarin gwiwa, sai kaga abinda kake haka tana cimma ruwa. Amma idan babu irin wannan, kai kanka sai kaga cewa kamar haka bata cimma ruwa kenan. Amma gina al'umma ta hanyar ilmantarwa ba abin da yafi wannan muhimmanci yanzu. Da ƴan boko da ƴan arabiya a ce duk shekara ka dauki nauyin mutum biyu, ai ba karamin riba bane. A ce a samu wata cibiya yanzu aikin ta ba kenan, a kafa wata kungiya aikin ta kenan, ko wani committee aikin shi kenan, kulawa da ilimi da ilmantarwa na ƴan musulmai. Duk Kano gaba daya ba mu da gynec doctor kila sai guda, duk Kano sai gaba daya kila gynec doctor mace kila ɗaya ce ko biyu. Duk Kano gaba daya kuma nan ne cibiyar musulunci. Mata nawa ake da su, adadin mata a jihar Kano za su kai miliyan nawa? To wani tunani muka yi, science secondary school ta 'yan mata da ta maza nawa ake da su a Kano? Kaza ne. To a ina za mu je mu ɗauko yaran da suke zaka kwarai a zaɓo mana su a ɗauki nan su je su yi karatu? Ko a ABU ko a ina ne? So muke ki je ki karatu, ki rika sa hijabi, kina kaza, mun ɗauki nauyin karatunki, ko da mahaifinki ya kasa, ko me za a yi miki? A tamfar sallah za a yi miki? Ke dai so muke ki je ki amfani da kwalifi ki karanto wannan abu? Ta gama ba ita ce za ta yi kokowar nemo admission a jami'ar Bayero, mu ne za mu je mu mata rigima a nemo mata admission a jami'ar Bayero, ko a ABU ko a Maiduguri ko a ina ne? Da ta shiga a san cewa ga wani organization na musulunci da an zo wajen cike form, waye su fansa wani organization na musulunci? Ai su ma ba za su yi wasa da ita ba. Ta je ta gama registration, a samu secretary ko director ko wani mutum biyu daga cikin wannan organization din su je su gabatar da ita wajen head of department cewa mun kawo ɗalibar mu ne ta zo ta yi karatu a nan jami'ar Maiduguri ko ABU ko kaza, mu ne muke ɗaukar nauyinta kaza da kaza da kaza, muna fatan za a kare kimanta da mutuncinta, ko mu ne kaza, ga manufar mu, ga abin da muke so mu cimma. Kila shi ma musulmi ne, sai ga shi ma mun wana shi ya mana aiki a can wurin, to amma haka muke zaune kara zubi. Dan arabiya bai samu wanda zai dauki nauyin shi ya karatu arabiya ba, dan boko bai samu wanda zai dauki nauyin shi ya boko ba, yana son karatu, yana da hazaka da zai karatu, amma bai da kokobo, ba kuma mai tunanin ya dauki nauyin sa, ko da kudin zakka ba wani bai tunanin ya taimaka masa. To sai daga lokaci haka mai tambaya ta karshe abin da yake cewa wai ya zai yi, wai na son ilimin tafsiri kamar wata makaranta ya kamata ya shiga? Wallahi dai a Najeriya ne ba zan iya cewa ga wata makaranta da zaka shiga ba dan ka koyi ilimin tafsiri. Ba zan yi ce babu ba, amma ban santa ba. Makarantar da zaka shiga ka iya tafsiri a Najeriya ban santa ba. Kila akwai, ni ne ban sani ba. Rashin sani na ba zan cewa babu, amma iyakacin sani na ban santa ba. In dai tafsiri ne bi ma'anar kalma tafsiri ya tafsirantu, to ban san wannan makarantar ba. Ka gane shi tafsiri ilimomi daban-daban ake bukata wanda suke gina tafsiri. Kafin ka samu malaka ta tafsiri alal aqalli sai ka tara waɗannan ilimomin. Farko wadataccen harshen Larabci, tunda Qur'ani an saukar da shi da harshen Larabci. Wadataccen harshen Larabci ko ilimomi guda hudu ne suka gina shi. Ilimin adab wato literature na Larabci, nahwu wato grammar kenan, sai kuma sarf wanda suna da alaka da juna, sai balaga. Waɗannan al'amura guda hudu su zo su baka wadataccen ilimin Larabci. In ka kware su gaba daya, Allah kalli kowanne kai zurfi a cikin sa. Gurgudan hali. Ana hu mukaddara koda nahwul wadhu juzul awwal wasani wasalis ibtida'i kai kazo kuma kai sanawi al-awwal wasani wasalis ka karanta katarun nada, ko da nan ka tsaya ka samu babban makami cikin nahwu, matukar malamin da ya karanta da kai ya sa abin da yake. Ko mukaddara ka karanta ajrumiyya ko milatul iraq, kazo ka karanta katarun nada da ibn hisham, wannan kawai ka samu wadataccen wani abu dai a cikin nahwun larabci. Idan ka zo balaga, ko da ulumul balaga din nan ta yan sanawiya ka karanta a wurin malami da ya kware, to zaka sami wani abu mubadi na ilimin balaga. Adam kuma daban sa ga sunan daban-daban, ya danganci wani malami zai karantar da kai wani littafi shi a zauƙin sa, tunda shi Adam wato galibi abu ne da ke mabani ala zauq, dandanan shi mai karantaswar na iya baka littafin da malam wani malamin da ban yace ga littafi kaza saboda zauki ne fi adab to ka samu da tsan harshen larabci wanda ya kammala wadannan ilimi guda hudu na biyu yanzu to kai mahaddacin qur'ani ne ko alal aqalli ka haddace sama da rabin alqur'ani izuwa 40 zuwa abin da ya samu koda bai haddace ba koda izuwa 40 ne wannan zai taimaka maka saboda galibin ayoyin alqur'ani suna da alaka da juna za a kawo wata aya nan tafsirin tana cikin wata ayar daban za a kawo wata aya nan cikonta abin da zai kara fassara maka ita kalma ɗaya ce a cikin wata aya dake wuri kaza to in kai ba hafizi bane ba dole abin da mai dan baki da a gaban ka shi zaka karanta a wuce kaga ba za ka samu tafsiri ba tarjuma kawai kake amma ba tafsiri bane ba galibin wadanda suke tafsiri a kasa su tarjuma suke shi yasa a cikin watan Ramadan sai ga an soke Qur'ani kaga ba tafsiri bane ba wannan ko izu 20 mutum ya karanta ai ba tafsiri ba ya dai ba a gurguje kawai tarjuma ce kawai ayar dake gaban ka ka fassara ta zuwa Hausa ja aya ta gaba ka fassara ta zuwa Hausa ba wata alaka tsakanin ta da sauran ayoyi ko hadisi abin kawai kake bayar wa mutane fassaran kalmomin larabci zuwa Hausa wannan ba tafsiri bane ba tarjuma ce wallahi a ilimin ce wannan tarjuma ce ba tafsiri bane ba to kage idan to mutum yana da Qur'ani haddan alqur'ani hadda wadda take mai dan kwari da koya dai kafa fusgo ayoyi za su to wannan zai taimaka maka wajen ilimin tafsiri san kana da damuwa akan hadisi damuwar ka akan hadisi shi zai saka gane kitabun tafsiri cikin Bukhari kitabun tafsiri cikin Muslim kitabun tafsiri na Imam An-Nasa'i da sauransu wadanda wannan hadisai ne aka tara wanda suke fassara wadansu cikin ayoyin alqur'ani kana da mabada idan gane da abin da ya shafi hadisi to ilmomin da suke haduwa su yi tafsiri ilmin harshen larabci shi qur'anin ta fuskan harda da ta fuskan qira'at sannan kuma ilmin usulul fiqh wanda zai taimaka maka wajen sanin ka'idoji tunda ka'idoji kana cikin tafiya cikin bin kasir zai kawo maka ka'ida in baka taba karanta ta ba ilmin usulul fiqh sai ka rikice baka san ko me aka ce ba yare ne yayi wuce sannan tarihi wanda zai baka waqa'i wannan aya ta lokacin saukar ta shine a lokaci kaza a daidai lokacin da abu kaza ya faru waqa'i saboda wadansu ayoyin suna da alaka da wadansu waqa'i abubuwa da suka faru dan haka kenan ilimomi ne da yawa suka haɗu suka gina shi tafsiri kansa ba ilimi ɗaya bane ba to wannan ilimin zaka same shi ne ta hanyar mataki mataki ba zaka rasa wanda ya kore da larabci wanda zaka koya wajen sa da ka'idojin larabci da sanansu ba zaka rasa wanda ya karanta usulul fiqh ba ka koya wajen sa ba za ka rasa wanda ya iya hadisi bai kama bayadan ilmul hadis ko da matsalar hadis da kaza da kaza da kaza wannan mabada din idan ka same su can da can da can to sai kuma ka sami malamin da yake ya dade a fagen tafsiri wanda zai rinka shawarta ka da littafan da ya kamata ka rika nazari ka karanta wani abu ka fahimta ba ya zo ku yi ka karanta wani abu ka fahimta ba ya zo ku yi amma misali ka zo ka ce kai tafsiri kake so ka yi sai ka dauko jalalaini ko biyu ko uku sai kuka zo muke yin jalalaini kawai muna karanta aya mu fassara ta zuwa Hausa mu karanta aya mu fassara zuwa Hausa shekara biyu mun sauka ka tafi ka ce ga yin tafsiri a tarjuma kawai muke yi ba tafsiri muke yi ba wannan tarjuma ce ta daidai kun kalmomi zuwa ga Hausa amma in za mu yi tafsiri ai kaga shekara ɗaya ba za mu gama ba ba yadda za mu gama cikin shekara ɗaya ko da kullum muke yi kuwa in dai tafsiri bi ma'anar kalma za mu tsami shi kowace aya a tsatsafi abin da yake da alaka da ita saboda haka ba zan iya ce maka ga wata makaranta ba wadda na san za ta baka ilimin tafsiri ta yadda in ka fito ka ji ka iya tafsiri duk inda ka ji za ka samu waɗansu ilimomi ne waɗanda za su taimaka ma ka san ilimin tafsiri amma ba a ce ka iya tafsiri ba gaba ɗaya ɗari bisa ɗari sai yanzu ka ga College of Quranic Studies da ake da ita a nan karkashin ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ka ga kamar matsayin secondary ce banda tafsiri ɗin kuma akwai ababai da za a dama da za a baka da sauransu to wannan zaka san wani bangare ne na tafsiri wanda zai taimaka maka inda zaka zo ka zanto cewa course ɗinka shine tafsiri nan gaba wannan zai taimaka ma to amma idan ka gama ta ba ka da makarantar gaba da secondary a Najeriya wanda su damu da bangaren Qur'ani zaka je na School of Legal Studies ne ko ka je Bayero University ko ka je ABU Zaria ko Sokoto ko waye ka je ka karanta ko Islamic Studies ko Arabic a ciki babu wani abin da aka tsara an sha tattaunawa a kwanaki shekaru biyu ko uku da suka cuta za a bude wani kwas da ya shafi alkur'ani a Bayero an sha yin wannan alkawarurruka ba adadi sun sha wucewa ba a yi su ba to zan so ka baka da gaba da wannan anan gurin in za ka je gaba da wannan sai dai ka tafi Saudiya kenan ko jami'atul imam ta Riyad ko jami'atul musulunci ta Madina, to anan gurin a department na Qur'ani da Islamic Studies za ka karanta wannan, ko jami'atul imam nan ba a kowannan bangaren, ummul qura ba a kowannan bangaren, ko kuma ka je Sudan akwai jami'atul ummu durman, ita ma akwai bangare da ya shafi tafsiri da qira'at, wannan mutum zai iya anan gurin, ko mutum ya je Azhar akwai bangaren da ya shafi wannan. To waɗannan su ne wuraren da na sani da suke da makarantu na gaba da jami'a wanda suke sun damu da Qur'ani, zalla kwas ɗin Qur'ani tafsiri, abinda ya shafi qira'at da tafsiri. Amma addinin Najeriya ba ta makaranta ta gaba da sakandare da zaka ga wannan, wanda suke sakandare kuma shine wannan college of Qur'ani studies din nan ta abin da sauransu, ita kanta kuma tana kamfar wato ainihin malamai. Da haka dai galibi yanzu idan mutum zai tafsiri sai dai ya gino akan juhud shakhsiyya, kokarinsa na shi kadai tare da shawarwar wasu malamai da ya yarda da su, ya amince da cewa sun san wani abu a bangaren tafsiri su rika jagorancinsa. To ta nan gurin da wannan kokarinsa, ya ga Allah ya sanya albarka cikin abin da mutum ke karantawa har ya fahimci wani abu. Wannan littafin da aka miko ban san shi ba, ban taba ganin shi ba, don haka ba zan iya magana a kan shi ba, amma dai zan duba shi insha Allah daga nan zuwa sati mai zuwa. Wai tambayoyi 25 akan ɗarika da izala, ban taba karanta shi ba, ina karanta daga baya na faɗi mai da gani a ciki na daidai ko na kuskure. Assalamu alaikum.